الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 6 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 27 ga watan 3 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiran shi da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Sheikh Al-Imam أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. كافين درسينا وبالي في أن تنبوي سكن إيه غباتا نعم
كانوا بأتنا ودا أبوه نسكي سما
سكي مي
سكي ساعد
azumi ya baci. To, abubuwan da suke bata azumi abubuwa ne da dama, sun kai kamar misalin kusan 6 ko sama da haka. Farko dai daga cikin abin da ke bata azumi, wato shi ne ci da sha akan ganganci. Duk mutumin da yana azumi idan ya ci ko ya sha da gangan, to azuminsa ya baci, domin shi mai azumi Allah ya wajabta masa kamewa ga barin ci da sha tun daga ketowar alfijir har izuwa fadawar rana, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl. Don haka Allahumma, sai dai in akan mantuwa mutum ya manta ya ci ko ya sha, to wannan azuminsa azumi ne ingantacce, Ubangiji ta'ala ne ya ciyar da shi kuma shi ne ya shayar da shi, kamar yadda ya tabbata a cikin faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne yake cewa man nasiya wa huwa sa'imu fa akala aw shariba falyutimma sawma fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Wazan Allah ya ce duk wanda ya manta halin yana azumi ya ci ko ya sha, wazan Allah ya ce falyutimma sawmahu, ya cika azuminsa, fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, ya san da cewa Allah ne ya ciyar da shi kuma shi ne ya shayar da shi. Amma matukar mai azumi zai ci wani abinci ko ya sha wani abin sha da gangan, to azuminsa ya baci. Abu na biyu daga cikin abubuwan da ke bata azumi shi ne alshima, saduwa da iyali. Duk wanda na azumi ya kusanci iyalinsa da ganganci, to azuminsa ya baci. Hakanan sai ka hada fitar maniyyi da gangan ta hanyar jin daɗi, mutum yana azumi shi ma wannan azuminsa ya baci. Illa kasancewar bambanci inda gangan ne mutum ya sadu da iyalinsa yana azumi, ya tabbatar da cewa akwai kafara a kan shi. Yanta bawa mumini, idan bai samu bawan da zai yanta sai ya yi azumin wata biyu a jere, idan baya iya azumin wata biyu a jere sai ya ciyar da miskini 60. shi ko fitar mani da ganganci ga mai azumi azumin ya baci amma ba magana kafara akan shi a magana mafi rinjaye an gane ku domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita mana kafara akan mutumin da ya sadu da iyalinsa da ganganci a cikin yini na Ramadan sannan abu na uku wanda ke fata azumi wato shine zawar jinin al'ada ko jinin biki a duk lokacin da mace na azumi jinin al'ada ya zo mata ko jinin biki to ta tabbata wannan azumi ya baci lokacin da jini ya tsaya mata kenan bayan wucewar Ramadan sai ta rama wannan azumi don haka Aisha Allah ya karama mata yadda take cewa mun kasance ana umarninmu game da ramuwar azumi amma ba a umarninmu cewa mu rama sallah idan muna jinin al'ada abu na hudu daga cikin abubuwan da suke bata azumi wato shine warware niyya duk mutumin da yana azumi idan ya warware niyyarsa to wannan azuminsa ya baci me yasa saboda ita niyya rukuni ce daga cikin rukunnansa domin azumi ibada ne ibada ko bata inganta sai da niyya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa don haka malamai suka ce duk wanda na azumi ya warware niyyarsa koda bai ci ba wani abinci koda bai sha ba wani abin sha to azuminsa ya baci an gane ku abu wanda yake na biyar daga cikin abubuwan da ke bata azumi shine alhijama kamar yanda da yawa wasu malamai sun tafi akan cewa duk wanda yake azumi idan yayi kahu da shi da wanzamin da ya masa kafan gaba ɗayan azumin sa ya baci domin hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi manzon Allah yake cewa afdar alhajim wal mahjum me wato alhajim shine mai kahu da shi wanda aka masa kahu manzon Allah yace gaba ɗaya sun karya azumin su to anan malamai suka ce sai in ya kasance kahon ya sha bamban da kenan yanda ake kaho a wancan lokaci me yasa saboda kaho yanda aka san shi a wancan lokaci shi wanzami yakan tsatsa ga jikin mutum sannan sai ya kafa kaho sannan sai ya kafa bakin sa ya ringa zurko jini an gane ko shi kuma wanda yake azumin me yasa aka ce azumin sa ya baci saboda kasancewar anan yin kaho yakan sabbaba masa rauni a gangan jikin shi wanda zai kai shi zuwa aje azumi to amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa yin kaho da shi wanda yayi kaho da wanda aka ma kaho kasancewar azumin su azumi ne ingantacce illa kasancewar sun kawo wasu bayanai wasu fuskoki akan abinda hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ita alhijama kaho na daga cikin abinda ke bata azumi saboda shi mai kahon bashi da amincewa game da wucewar wani abu na jini zuwa cikinsa shi wanda ake ma kahon bashi da amincewa game da rashin samun rauni a jikin shi wanda zai iya kai shi zuwa aje azumi abu na shida daga cikin abubuwan da ke bata azumi wal iyazu billahi ita ce ridda an gane ko idan aka ce ridda shine juya hannun agogo baya kana musulmi ka koma kafiri ita ko ridda takan kasance in ma ta hanyar kudirin zuci ko ta hanyar maganganu ko ta hanyar ayyuka idan mutum ya aikata ɗaya daga cikin abin da zai iya fitar da shi daga cikin addini to idan yana azumi azuminsa ya baci saboda ubangiji ta'ala ya faɗa walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin haka ubangiji ta'ala yake faɗa wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin a takeice waɗannan al'amura guda shida sune wanda malamai suka zano abubuwan da ke bata azumi na'am yawa na cikon bakwai kenan shine amai an gane ku domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi yake cewa man zara'a gulqai'u wa huwa sa'im manzon Allah yake cewa wannan manzara abul kai wa huwa sa'im sai yace fala qada alaihi sai yace wa man istaqa'a falyakfi manzon Allah yace manzara abul kai duk wanda amai ya rinjaye shi yazo masa ba tare da shiri ba alhali yana azumi manzon Allah yace fala qada alaihi ba maganar ramuwa a kansa sai yace wa man istaqa'a duk wanda ya nemi yin amai yayi amai alhali yana azumi manzo Allah ya ce falyakubi dole ne ya rama azumi an gane ku dole ne ya rama azumi kenan yin amai da ganganci idan aka ce amai shine malamai suka ce huwa istikhraju ma fil ma'idda min ta'amin aw sharabin kokarin fitar da abin da ke cikin uwar hanji na abinci ko abin sha da mutum yayi kai kokarin yanda zaka fito shi to duk mutumin da yana azumi da gangan yayi amai ya janyo amai to azumin sa ya baci na'am bambancin mushriki da kafiri sun gamu sun rabu dukkan mushriki kafiri ne amma ba dukkan kafiri bane mushriki an gane ko abin da ya bambanta su asalin kalimar ita kalima ta al-kufr idan ka dauke ta asali a larabci shine as-satru wa taqdiya ka rufe abu ka lullube shi rufe abu a lullube shi shine ake kira da al-kufr dan haka in suka ce al-kafr wato shine as-satru dan haka larabawa dare suke kiran shi kafir ba dan komai ba domin yana lullube hasken yini girgije sukan ce masa kafir domin yana rufe wato hasken yini haka manomi sukan ce masa kafir domin yana rami a cikin ƙasa ya saka ƙwaya ya binne amma asali a shar'ance in aka ce kafirci shine musan kadaita ta ubangiji subhanahu wata'ala ko musan annabta ko manzanci na wani manzo daga cikin manzannin Allah kenan kaga kafirci shine mutun yayi musan samuwar ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma kadaita karshe a cikin ibada ko kuma mutun yayi musan manzancin wani manzo daga cikin manzannin Allah ko yayi musan wani littafi daga cikin littattafan da Allah ya sauka ita ko kalima ta ashirk shine at-taswiya baina shay'ai daidaita tsakanin abubuwa biyu kamar da su zamanto daidai ba wanda ya dara wani to dan haka ashir'ance in aka ce ashirk wato shine taswiyatu ghairillahi ma Allah fi ma huwa haqqul lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙi ne ke bantacce na ubangiji subhanahu wata'ala kamar misali yanzu wanda ya nemi tsari da wani Allah akan abin da ba wanda ya isa ya baka tsaro da kariya banda ubangijinka kaga wannan wanda ka nemi tsari da shi ka daidaita cewa shi da Allah ɗaya suke kamar yanda Allah ya faɗa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa kamar misali wanda ya roki wani Allah ya roki wani Allah ya bashi wani abu abinda ba wanda ya isa ya baka banda ubangijin da ya halicce ka to wannan ya zama shirka kamar misali wanda zai roki aljani ko ya roki ruhani ko ya roki wani shaytani ko mala'ika daga cikin mala'iku ko manzo daga cikin manzanni duk wanda ka kiraye sunan shi kuma bayan Allah to wannan mutum ya zama mushriki to dan haka ita shirka tana iya kasancewa a cikin rububiyya duk lokacin da kai kudirin cewa akwai wani wanda yake halitta banda Allah ko akwai wani wanda ya isa ya yayi ma bawa tsananin da yake ciki ko ya wadatar da bawa to wannan ka ce shi da Allah ɗaya suke ko a cikin ibada ka dauki wani abu mai sunan ibada ka daidaita shi da wani Allah subhanahu wataala ko a cikin al-asma'u was-sifat ka daidaita wani da ubangiji subhanahu wataala to dan haka shirka dukkan mushriki kafiri ne amma ba dukkan kafiri bane mushriki domin zaka samu shi wani kafirin kwata kwata shi baya bautar Allah kuma baya bautar wani kawai shi kwata kwata bai yarda ba da wani ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa baya bautar Allah baya bautar wani abu kaga wannan kafiri shi kuma mushriki kasa zaka same shi wani yana bautar Allah kuma yana bauta ma wani wani ku ka samu kwata kwata wanda yake bauta ma wani gunki ne ko wani shaydani ko wani waliyi ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi. To shine bambanci, bambanci ne takaitacce kenan, amma dukkan su sun hade akan kalima ta kafirci, kuma sun hade akan duk wanda ya mutu akan haka makomar shi ita ce wuta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul buyu, wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na tara, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na halaccin mutum ya fita daga gidansa ya je ya yi kasuwanci, ko kuma ya fita daga garin shi ma ya je wani gari domin saye da sayarwa. Shine ya ce babul khuruji fi tijara, baban da ke bayani game da halaccin fita domin kasuwa shine saye da sayarwa. Fita domin kasuwanci wani lokaci yakan kasance ka fita daga gidanka ka je masana'antarka, wani lokaci yakan kasance ka fita daga garinku ka je wani gari domin saye da sayarwa. Shine malam sai ya shigo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fantashihu fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ubangiji ta'ala ke fada bayan ya hana muminai cewa a ranar Juma'a idan aka yi kiran sallah, Ubangiji ta'ala ya ce fas'au ila zikrillahi wa dharul bay, ku tafi zuwa ambaton Ubangijinku. Ambaton Ubangijinku a nan shi ne al-khutbatu was-salah, ku saurari khutba sannan kuma ku yi sallah. Ubangiji ta'ala ya ce wa dharul bay'a, ku daina saye da sayarwa, ma'ana duk wani abu wanda yake mai shagaltarwa ga barin zuwa Juma'a, ga wanda Juma'a ta zama wajibi a kansa, idan an yi kiran sallah wanda limami yake hawa minbari to ya haramta gare shi. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa dharul bay'a, ku daina saye da sayarwa, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, daina saye da sayarwa da tafiya masallaci domin sauraron khutba da yin sallah. Ubangiji ta'ala ya ce shi ne tsantsar alkhairi gare ku in har kun kasance kun san da haka. Sai ya ce fa'iza kubi ya ce salatu, idan an gama sallah ta Juma'a, Ubangiji ta'ala ya ce fantashihu fil ardi, ku watsu a ban ƙasa. Me ake nihi ku watsu ban ƙasa? Ma'ana kowa ya tafi masana'antarsa, ɗan kasuwa ya tafi ya buɗe shagonsa, wanda yake da wata sana'a shi ma ya je kan sana'ar shi. Amma umarni a nan umarni ne wanda yake na halacci. An gane ko? Ba dole ba ne bayan an gama sallar Juma'a dole sai ka tafi kan sana'arka, a'a. Ubangiji ta'ala yana umarnin mu a nan, amma umarni ne wanda yake na halacci, cewa halaka ne bayan gama sallar Juma'a mutum ya tafi kasuwa. Sai ya ce wabtaghu min fadlillah, ku nema wato daga cikin fadala ta Ubangijinku. Shine malamai suke cewa bitijara, dangane da saye da sayarwa da duk abin da ya kama da haka. To kaga anan da Allah ya ce fantashihu fil ardi, ku watsu ban ƙasa, kaga anan ya kunshi kana cikin garinku ka fita ka je kan masana'antarka, ko kuma daga garinku ka fita ka je wani gari domin kasuwa, wannan duka ayar ta kunsa. To shine malam sai ya shigo da hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda. Shi Abu Musa ya nemi izinin shiga gidan Umar domin ya gana da shi, falam yuzallahu, amma ba a bashi izini ba. Sababin abin da yasa ba a bashi izini ba shine yace wa ka annahu kana mashghula, kace Umar kamar ya zamantu ya shagala da wani al'amari, dan haka bai ba Abu Musa al-Ash'ari izinin cewa ya shigo. Bayan Abu Musa Allah ya kara masa yadda ya yi sallama, ya nemi izini su uku ba a bashi izini ba, faraja'a, wato sai ya koma. Fa faraga Umar radiyallahu anhu, Umar Allah ya kara masa yadda da ya gama uzurinsa. Fa qala, sai ya ce alam asma'a sauta Abdullah ibn Qais, yake fada ga jama'ar gidansa ya ce shin ban ji ba muryar wato Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari shi ne Abu Musa? Tambayar su yake shin da zuban ji ba sautin Abu Musa na neman izini? suka tabbatar masa cewa haka ne. Umar sai ya ce idzanula, ku je ku bashi izinin cewa ya shigo. Lokacin da aka fito domin a ba Abu Musa al-Ash'ari izinin shigowa gidan Umar domin ya gana da shi, kila sai aka dawo aka fada ma Umar aka ce kad raja'a, ai Abu Musa tuntun ya koma. Umar sai ya ce maza ku bi bayan shi ku je ku kirawo mishi. Fada Abu Umar ya tura aka kirawo masa Abu Musa. Lokacin da Abu Musa ya zo ya dawo, Umar sai yake tambayar shi menene sababin komawarka bayan ka yi sallama ka nemi izini. Abu Musa sai yace masa kunnanu umaru bi zalik, mun kasance ana umarninmu da haka. Manzon Allah ne ya umarce mu yace idan muka yi sallama muka nemi izini su uku, idan ba a ba mu izini ba to mu shiga sha'anin mu. A daidai wannan gaba, kamar yanda bayani ya gabata, malaman hadisi suka kafa hujja akan duk lokacin da sahabi ya ce mun kasance ana umarninmu da yin kaza, musamman ma ya shingina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya ce mun kasance ana haninmu game da aikata kaza, ko kuma mun kasance muna aikata kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan hadisi hukuncinsa hukuncin hadisi al-marfu. Idan aka ce al-marfu, al-hadithul marfu shine fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikin sa ko kuma tabbatarwar sa. An gane ku? Shine yace kunnanu umaru bi zalika, mun kasance ana umarnin mu da haka. Kaga ai ba kowa ba yake umarnin su cewa su yi kaza banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace kunnanu umaru bi zalik, ai mun kasance ana umarnin mu game da yin haka cewa in mun yi sallama bayan sallama muka nemi izini su uku, ba ba mu izini ba to mu koma. Faqala fi Umar yace da shi ta'atini ala zalika bil bayyina. Umar yace masa dole ne ka zo mun wato da shaida akan cewa manzon Allah ya faɗa haka. Kafin haka Umar sai da yace kwalarsa. An gane ku? Ya ci kuikuye wuyar rigar shi shine kwala. Umar ya rike shi taf yace masa ta'atini ala zalika bil bayyina, yace wallahi sai ka zo mun da shaida akan cewa manzon Allah ya faɗa haka. Fanqalaqa ila majalisil ansari, a lokacin nan Abu Musa al-Ash'ari Allah ya karra masa yadda ya nemi cewa Umar ya sake shi zai je ya zo masa da shaida. Abu Musa ya tafi wani majalisi daga cikin majalis na mutanen Madina. Fasa'alahum, ya tambaye su, ya hada su da Allah ya musu magiya, yace shin a cikin ku akwai wanda ya taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu in an yi sallama bayan sallama an nemi izini so uku, idan ba a ba mutum izini cewa ya shiga sha'aninsa? Suka ce masa wallahi gaba ɗayan mu anan kowa ya ji. Don haka sai suka ce masa la ya shahadu laka ala hadha illa asgaruna Abu Sa'id al-Khudri. Suka ce don haka ba ma wanda zai zame maka shaida akan wannan sunna, wato sai wanda yake mafi kankantar mu shine Abu Musa al-Ash'ari, domin a jama'ar da suke wannan mazauni shine yaran su. Suka ce don haka wanda yafi kowa kankanta a wannan mazaunin namu shi zai tafi ya zame maka shaida. فذهب بي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. A lokacin nan Abu Musa ya kama hannun Abu Sa'id ya tafi da shi wajen Umar Allah ya kara masa yadda. Abu Sa'id ya tabbatar ma Umar cewa sun ji haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda yake cikin wata riwaya ta daban, Umar ya ce ma Abu Musa ya ce ba ina tuhumar ka bane ba, yace ina son in yi tasabbut ne. An gane ku? In tantance in tabbatar da cewa manzon Allah ya faɗa haka, kuma ina famar in toshe wata kofa ta barna kar a wayi gari wani ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza alhali bai faɗa ba. Wanda wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suka kafa hujja da shi akan at-tasabbut bayan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. To Umar ba dan yana tuhumar shi ba, a'a, Umar yana famar ya tushe kafa ta barna kar wani ya fito ya kirkira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda kuma haka kin yawo kana. Wannan yana nuna mana so da yawa karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kan buya ga wani sahabi daga cikin manya-manyan sahabbai, kuma a samu kankanin sahabbai sun san da haka. Kaga Umar Allah ya ikara masa yadda bai san wannan sunna ba, ta neman izini so uku bayan mutum yayi sallama. Amma gaye kankanan yara daga cikin sahabbai irin su Abu Sa'id al-Khudri duk sun fahimci haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To akan haka irin wannan hadisi zaka mai da martani ga duk mutumin da yake da'awar cewa malam wane, ai ya san dukkan hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma daga an faɗi hadisi ya ce ai malam wane ya ganshi amma bai dauke shi ba, a ina kuka yi da shi, a ina kuka yi da shi cewa ya ga hadisin bai dauke shi ba? Anan gaya Umar Allah ya kara masa yadda bai san wannan sunna ba, cewa in an yi sallama sai an nemi izini so uku, in an baka izinin shigowa ka shigo, idan ba a baka izini ba sannan ka juya. To dan haka shine anan Umar sai yake cewa خفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yanzu kaman ni Umar a ce irin wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta buya gare ni. Wato Umar yana inkarin kansa akan yanda yayi sakaki har irin wannan abu, wato ya buya gare shi, ya jahilce shi, kuma kankanin sahabbai sun san da shi. Bayan haka Umar sai ya ce alhani safu bil aswa, ba komai ya shagaltar da ni na jahilci wannan sunna face saye da sayarwa a kasuwanni. Ma'ana Umar yana inkarin kansa akan rashin tsawaita mulazama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda wasu daga cikin sahabbai suka da zance shi irin suwa, wannan Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda. Amma ba dan yana nuna cewa Umar bai lazunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya lazunci manzon Allah matuka, illa kasancewar anan abinda ya shagaltar da shi, ya jahilci wannan sunna, shine saye da sayarwa, wato a kasuwanni. Shine yace ya'anil khuruja ila tijara, abinda yake nihi fita zuwa kasuwa domin saye da sayarwa. Wanda bayani ya gabata kasancewar wannan shine sababin abin da ya sa wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira ya fi su yawan hadisai, domin galibin su wasu ƴan kasuwa ne, wasu kuma kasancewar su manoma ne. Kuma wannan yana nuna mana ashe wato duk malin tarka kasancewar sana'a ba abun kunya bace, balma in ba za ka samu ta hanyar da za ka ci abinci dole sai ta hanyar wannan kasuwa ta zama wajibi a kanka. Dole ne ya zamanto kenan mutum yana da sana'a bakin gwalgwado, wanda ta hanyar wannan sana'a zai kiyaye cinsa da shansa, domin shi malinci ibada ne, ibada ce mai zaman kanta wadda ake neman sakamakonta a gobe kiyama. Malinci ba sana'a bane ba, inda kamar malinta kake to baka kai su Umar su Abubakar da sauransu, balma shi fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kasuwa yake zuwa ya saye da sayarwa kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo. Da Allah ya turo shi a matsayin manzo, ya canza masa sana'a, sana'ar ta fi kowace sana'a shine jihadi. Dan Allah yake cewa ku san da cewa an sanya arzikina karkashin tsinin mashi, ma'ana jihadi shine sana'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda in an je an dawo da shi da ubangijin da ya shar'anta masa wannan jihadi, suna da kashi ɗaya daga cikin biyar kin ganima. Dan haka shine anan Umar yake cewa fita zuwa kasuwa shine ya shagaltar da ni. Dan haka wannan kenan me yake nuna mana, ashe halaka ne mutum ya fita ya je yayi saye da sayarwa. Ba a buƙatar mutum ya zamanto nauyi akan jama'a, ya zamanto sai dai wani ya ringa daukan ɗawainiyarka, wannan kwata-kwata baya dacewa. Kamar yanda aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutane ne guda biyu, wanda shi ɗayan a zaune yake, shi kuma ɗayan shi yake zuwa ya je ya yi sana'a ya ciyar da ɗan'uwansa. Manzon Allah ya nuna shi wannan mai zuwa ya yi sana'a ya fi alkhairi game da wannan wanda yake zaune. kuma haka yace mana al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if sai yace wa fi kullin khair zamu tashi babi na gaba qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu tijarati fil bahr wa qala maqar وقال مطر هو الوراق لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواء وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام وقال الليث هو ابن سعد الفهمي المصري حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث به الامام البخاري الله يجي كانسا كي فدا واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin wato fita kasuwa ko kuma babi ne wanda ke bayani game da halaccin fita domin saye da sayarwa ma'ana mutun ya haute ku domin saye da sayarwa ka haute ku kayi bulaguro kaje domin kasuwanci shine baban abin da yake bayani ma'ana babu tijarati fil bahr ma'ana babi ne wanda ke bayani game da halaccin kenan hawa teku domin saye da sayarwa to shine anan malam ya shigo da athar na wani daga cikin magabata shine Maqar ibn al-Fadl al-Warraq al-Basri Allah ya ji kansa yake cewa la ba'sa bihi yace ai ba laifi game da hawan teku domin saye da sayarwa ma'ana mutun ya hau jirgin ruwa yayi gulaguro ya je domin kasuwanci sai yace wa ma zakarahu Allah fil qur'ani illa bil haqq illa bi haqqi ubangiji subhanahu wa ta'ala bi ambata wato bi ambata wannan ubangiji subhanahu wataala bai ambaci hawan teku domin saye da sayarwa a cikin alqur'ani illa bi haqqin sai domin yin haka kin ya cancanta an gane ku illa domin ya cancanta ne ubangiji subhanahu wataala ya ambata a cikin alqur'ani shine yace thumma tala sannan sai ya karanta fadar Allah subhanahu wataala wataral fulka mawakhir fihi ubangiji ta'ala yace kakanga wato alfulk sune jirage waɗanda suke na ruwa mawakhir fihi suna keta wato shine kunfa a cikin teku an gane ku zaka ga jirage a cikin teku ma'ana suna keta ruwa suna keta kunfa wani tabtabu min fadli ubangiji ta'ala ya hore muku wannan teku ku hau ku je ku yi kasuwanci wato dan ku nema min fadlihi daga fadla ta ubangijinku wannan aya tana daga cikin ayoyin da ubangiji subhanahu wataala ke mana bayani na daga cikin ni'imomin da ya jaddada mana wanda Allah yake gora mana da wannan ni'ima cewa shi ya cancanta mu kadai tashi a cikin ibada kamar yanda aya take cikin suratul nahl ubangiji ta'ala yake cewa wa huwa allazi sakhara al-bahra لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هكا أبنجي تعالى يميمي تقوتنش ونن آية أشكل سورة فاتر فشير أبنجي تعالى يتي وترى الفلك يتي ككا نجراجي نروى مواخر فيه سنة ما سكيتا وأشكل تيكو معنا سنة كيتا كنفا an gane ku su yi nan wasu sun fito daga kudu suna arewa wasu sun fito daga arewa suna kudu wasu daga gabas zuwa yamma ko ina jirage yawo suke a cikin teku wani tabtabu min fadlihi kuma dan ku nema daga fadla ta ubangiji subhanahu wataala shine malaman tafsiri suka ce bit tijara ma'ana shine domin kasuwanci mutun ya haute ku yaje sai yace wal fulk wato lafazin al fulk shine as-sufun ma'ana jirage waɗanda suke na ruwa shi as-sufun jami'i ne na safina in ma ka ce safina an gane ku mufrad din shine safina jami'i sai ka ce as-sufun ko ka ce safin kenan sai ka shahe ta marbut ko kuma ka ce safa'il idan aka ce as-sufun wato jirage waɗanda suke na ruwa al-wahid wal jam'u sawa'un malam yace daya da jami'i yace gaba ɗayan su babu bambanci kenan shi lafazi ne wanda yake ba shi da an gane ko ismul jins ne kenan kasancewar in aka ce as-sufun amana al-fulk kenan jirgi daya akan iya faɗa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun kaga anan al-mashhun fil fulkil mashhun kaga anan jirgi ɗaya ne ubangiji ta'ala ya ambata cewa fil fulkil mashhun jirgin annabi Nuhu alaihi salam sannan kasancewar ubangiji ta'ala anan sai yake cewa wataral fulka mawakhira fihi wataral fulka mawakhira fihi kaga anan jami'i ne wataral fulka mawakhira fihi zaka ga jirage suna masu keta kunfa a cikin teku sai yace wali tabtabu min fadlihi dan ku nema daga fadla ta ubangiji subhanahu wa ta'ala haka a cikin suratu yunus ubangiji ta'ala yake cewa wannan cikin suratu tauba huwal ladhi cikin suratu yunus huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajraina bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha al aya ash-shahid me yake cewa hatta idza kuntum fil fulki sai yace wajraina bihim kaga anan an zo da al-fulk amma me ake nihi jami'i ake nihi to shine yace wal-fulk sai yace as-sufun jirage na ruwa sune ake nihi sai yace al-wahid wal jam'u sawa kenan da dai da jami'i dukkan su ba bambanci sai yace wa qala mujahid wato mujahid ibn jabr Allah ya ji kansa yake cewa tamkharu sufunur riha yace jiragen su ne suke keta iska a cikin teku idan suka keta iska kunfa ta motsa zaka ji teku tana ruri lokacin da jirage suke wucewa shi ne ubangiji ta'ala yace mawakhira fihi kenan anan an jingina aikin zuwa jirage kenan su jiragen su ne suke keta wato iska ba shi take keta su saboda shi teku akwai iska a cikin sa duk jirage suna gudana ne da iska wanda hurewa ce ta ubangiji subhanahu wataala yayi gaba yayi baya amma jirgin shine Allah ya jingina ma aikin yace wataral fulka mawakhira fihi shine anan mujahid yake cewa tamkharu sufunur riha jiragen su ne kenan suke keta iskar kenan in sun keta da kunfar da take cikin teku sai ka ji wani sauti yana fita sauti wanda yake na teku sai yace wala tamkharu riha min as-subuni illa al-fulkul ghaba galibi kwa babu abin da yake keta iska daga cikin jirage na ruwa sai manya manyan jirage na ruwa sune zaka ji suna keta iska tana ruri amma galibi kenan an fi samu a manyan jirage ba dan cewa a kankana ba ba a samu to shine anan malam sai ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu zakara rajulan min bani isra'ila lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wani mutum daga cikin banu isra'il kharaja fil bahri wato ya fita ya haute ku yayi bulaguru faqaba hajatahu yaje ya biya bukatarsa manzon Allah ya bada labarin cewa wani daga cikin banu isra'il ya fita ya hau jirgin ruwa ya haute ku yaje ya biya bukatarsa kaga anan kasancewar malamai suka ce wannan hadisi da malam ya shigo da shi domin ka'ida ce daga cikin qawa'idin da malamai suka tabbatar da cewa shar'u man qablana shar'un lana malam ya ci shar'una bi mukhalifihi shari'ar waɗanda suka gabace mu na al'ummu shari'a ce a kanmu, matukar shari'ar mu bata zo da sabanin haka. Don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labarin cewa wannan daga cikin banu Isra'ila ya hau teku. Kaga kenan hawa teku a yi bulaguro domin kasuwa abu ne sananne da daɗe a wajen waɗanda suka gabace mu. Don haka asali ku za a ɗauke shi a kan halacci, inda a ce baya halatta a hau teku a yi bulaguro domin saye da sayarwa, to da dalilin da zai yi hani game da haka da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da cewa akwai hadisi, illa kasancewar hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda al-Imamu Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafinsa As-Sunan, hakanan al-Imamu Al-Baihaqi ya fitar da shi, hakanan Sa'id ibn Mansur a cikin littafinsa As-Sunan, wato ta hanyar Abdullahi ibn Amr ibn al-As. An gane ku? Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda, shine yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa la tarkabil bahra, manzon Allah yace kada ka sake ka hau teku illa hajjan aw mu'tamiran aw ghaziyan fi sabilillah, sai domin haji ko umra ko yaki domin ɗaukaka addinin Allah. Sai yace fa inna tahatal bahri naran, domin karkashin teku akwai wuta, wa tahatan nari bahran, karkashin wannan wutar akwai wani teku wanda yake na musamman. Don haka a wata riwaya sai yake cewa inna tahatal bahri naran thumma ma'an thumma naran hatta adda sab'ata abhurin wa sab'a anyar, zan Allah yace domin kasan teku akwai wuta, kasan wannan wuta akwai wani teku, kasan wannan teku akwai wata wuta, sai da yi kilga wato teku bakwai sannan kuma da wuta bakwai. Wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don haka hadisi ne ba'ifi, kamar yanda al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya raunana hadisin a cikin littafinsa At-Tarikh, haka Sheikh Nasir Albani ya raunana hadisin a cikin littafinsa Silsila Ad-Da'ifa. To don haka anan malam yana maida martani ne kenan, in ma wani ya kafa hujja da wancan hadisi akan cewa baya halatta mutum ya hau teku yayi bulaguro sai in domin haji ne ko umra ko kuma jihadi, da haka kenan yace babu tijarati fil bahr, babu ne wanda ke bayani game da halaccin hawa teku domin kasuwa, mutum ya je ya saye da sayarwa. Kenan shine anan ya shigo mana da wannan aya wadda tana nuna ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Ubangijinmu ya jaddada mana, mu hau teku mu yi bulaguro domin saye da sayarwa. Kuma sannan ya zo da hadisin da yake nuna cewa waɗanda suka gabace mu sukan hau teku su je su yi kasuwa su biya bukatunsu. Kenan wannan dalili ne wanda yake nuna abu ne wanda yake da daɗe, asali kuwa abu ne wanda yake halal, inda ya haramta to da mun samu wani dalili a cikin Al-Qur'ani ko kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan yana nuna kasuwa ba sai a gida ba, ko ina mutum yana iya shiga sasannin duniya ya je yi kasuwa ya dawo. Babun وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَانْفَضُّوا إِلَيْهَا. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ. وَقَالَ قَتَادَةُ وَابْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ الْبَصْرِي كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلت إير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وتمالن كي فدا wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. Ubangiji ta'ala ya ce idan sun ga wata kasuwa ma'ana saye da sayarwa, aula hawan ko wani wargi, in fabbu ilaiha, Ubangiji ta'ala ya ce sai su watsu izuwa gare ta, ma'ana su juya izuwa wannan kasuwa ko kuma wannan wanki. Wanda wannan aya kamar yadda bayani ya gabata, rarauka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ma mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma wannan rarauka da zargin bai takaita ba akan su, ya hada dukkan mutumin da wani shagali na duniya zai shagaltar da shi game da haƙƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Domin su mazan jiya kasancewar al'umma ce wadda take zababba, yin kuskure ke da wuya gare su, take yanke sai Allah ya turo saƙo a nuna musu kuskurensu, kuma a nuna cewa su koma zuwa ga Ubangijinsu. To shi ne kasancewar watsewa da suka yi kamar yadda bayani zai zo, alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin huduba, Ubangiji ta'ala sai ya turo wannan saƙo ya ce wa idza ra'aw tijaratan, idan sun ga wata kasuwa ma'ana saye da sayarwa, aw lahawan ko wani wargi, in fadu ilaiha, Ubangiji ta'ala ya ce sai su juya zuwa gare ta, addamir anan yaudu ila tijara, an gane ko? Sai su juya zuwa wannan kasuwa. Shine sai malam ya ce wa qawluhu jalla dhikruhu, da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi, wato a cikin dakunan Allah akwai wasu mazaje wanda tijaratun kasuwa, wala bay'un ko wani cinikayya, la tulhihim baya shagaltar da su an dhikrillahi game da ambaton Ubangijinsu. An gane ku? Wannan aya na cikin suratul Nur. Ubangiji ta'ala yake faɗa, fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa fi buyutin, a cikin wasu dakuna su ne masallatai, adina Allahu an turfa'a, Allah ya ba da izinin a ɗaukaka ginansu, ma'ana a tsaya a gina su da kyau, wa yuzkara fi hasmuhu, kuma Allah ya ba da izinin a ambaci sunansa a cikin masallatai. Sai ya ce yusabbihu lahu fi habil guduwi wal asali rijalun, wasu mazaje a cikin masallatai su ne suke tsarkake Ubangijinsu, wato safiya da maraice. Wannan kalima ta at-tasbihu shine at-tamjid, wannan at-tamjid ko kuma kace at-tanzihu wat-tamjid, sarkake Ubangiji ka nisanta shi ga duk wani abu wanda yake na aibi da tawaya, ka girmama shi matukar girmamawa. Shine sai ya ce rijalun, ya ce wai wasu mazaje ne kenan su ne suke sarkake Ubangijin su safiya da maraice a cikin masallatai. Waɗannan mazaje Ubangiji ta'ala ya ci gaba da siffanta su, ya ce la tulhihim tijaratun, wata kasuwa, wala bay'un ko wani kulla ciniki, la tulhihim baya shagaltar da su, wato an zikirillahi game da ambaton Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Kaga anan yabo ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu, na cewa kasuwa ko wani cinikayya ko abin da ya kama da haka baya shagaltar da su game da ambaton Ubangijinsu. Don haka Qatada Allah ya ji kansa sai ya ce kana alqaumu yattajiruna, ya ce mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zamanto suna kasuwanci, suna saye da sayarwa. Walakinnahum, ya ce sanide halinsu da ɗabi'arsu, kanu idza nabahum haqqu min huquqillahi, sun kasance idan wani haƙƙi daga cikin haƙuƙuwan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tunkaro su, lam tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi, kasuwa ko wani kulla ciniki baya shagalar da su game da ambaton Ubangijinsu, hatta yu'adduhu ila Allah, sai sun bada wannan haƙƙi zuwa ga Ubangijinsu. Duk abin da suke na sana'a, duk cikin yanayin da suke na rayuwa, inde haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tunkaro, to za su dakatar duk abin da suke su yi, su bayar da haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan su dawo su ci gaba. Kaga ita waccan aya ta farko zargi take ga waɗanda kenan wani lamari na duniya yake shagaltar da su game da ibada. Wannan aya ita kuma yabo take akan waɗanda lamarin duniya baya shagalar da su game da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine anan malam sai shigo da hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Allah ya kara musu yadda, yake fada yake cewa aqbalat iru wani ayari ya gabato birnin Madina, wani hannu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam al-jumu'a, yace halin mu ko muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallar jumu'a, mi yake nihi da sallah kenan ana cikin khuduba, domin khuduba ita take gabatar sallah, kamar yanda sallah ya zama wajibi mutun ya ja bakin sa ya kame ba maganar magana, to haka ita ma khuduba. Dan haka kenan wasu malamai suke ambatanta, suke daukan cewa a matsayin az-zuhr ce kenan wannan raka'a biyu da aka rage kenan sai ya zaman to kenan biyu suka tsama da juru wannan khuduba ta tsaya matsayin su. To shine yace anan wana hanu nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'a, ta amma tare da cewa fada mai rinjaye asali ita jumu'a haka Allah ya shir'anta ta raka'a biyu ce, an gane ko ba da az-zuhr ba ake sannan aka rage aka dawo biyu da ita biyu a gaba daya a lokaci daya Allah ya shir'anta su, amma ita jumu'a kasancewar ita a raka'a biyu ce, wannan khutuba kuma Allah ya wajabta cewa dole ne a tsaya a saurare ta. Shine yace wa nahnu nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'a, yace alhali mu ko muna sallar jumu'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wannan ayar ya iso Madina, kenan muna cikin sauraron khutuba. Sai yace fanfadban nasu, jama'a duk sai suka watse suka juya zuwa wannan kayan ayar, suka tarihi wannan ayar, illa sunai ashira rajulan, sai mutum 12 kadai sune suka rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a cikin su akwai shi Jabir, akwai Abubakar, akwai Umar, Allah ya kara musu yadda. Wanda bayani dama ya gabata kasancewar kayan masarufi sun yanke a birnin Madina, ana jiran kaya su zo daga birnin Sham, wanda dabi'ar su da al'adar su idan kaya sun iso akan dan buga wata yar ganga ta hanyar sanarwa jama'a su san da cewa kaya sun iso, kowa ya fito ya saya. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan minbari yana khutuba, kaya ayin ya iso, aka dan buga wannan ganga, jama'a sai suka watse daga cikin masallaci, ba wanda ya rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face mazaje 13, a wata riwaya Jabir yake cewa da mata 3. فنزلت هذه الآية wannan aya sai ta sauka, ubangiji ta'ala yace wa idza ra'aw tijaratan, idan sun ga wata kasuwa ma'ana saye da sayarwa, aw lahawan ko wani wargi, shine kenan gangar da aka buga, ubangiji ta'ala yace in fabu ilaiha, sai su juya zuwa wannan kasuwa, wata rafuka qa'ima, wato sai su barka kai kadai kana tsaye kana khutuba. Kaga abinda suka aikata game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na watsewa da suka yi suka bar shi sai jama'a ir kadan, to shine Allah ya turo sako, sako ne wanda Allah yake musu raranka cewa yin haka da suka yi bai dace ba. Kaga a takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana sababin saukar wannan aya, wanda kuma zargi ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake game da duk wanda saye da sayarwa da abin da ya kamata haka zai shagaltar da shi game da ambaton Allah. Kenan kamar yadda bayani ya gabata, kasuwa halakci, ba dare ba rana, duk lokacin da kake da damar saye da sayarwa kai saye da sayarwa kinka ba laifi bane, amma in lokacin sallah yayi ko lokacin wani abu wanda ya zama haƙƙi a kanka, to ka dakatar da kasuwar da kake da duk wani abin da kake, kaje ka bada haƙƙin Ubangijinka. Yanzu a baban da ya gabata malam ya nuna mana ya halatta mutum ya hau teku yayi gulaguro ya je domin saye da sayarwa, to amma anan ba ka watsar da abin da ya zama wajibi a kanka ka hau teku ka je kai gulaguro domin saye da sayarwa, wannan bai dace ba. Haƙuƙuwan kansu ba su tagaita ba akan haƙuƙuwa na Ubangiji subhanahu wata'ala da ya wajabta mana, akwai haƙuƙuwa waɗanda suke na tsakanin mu bayinsa, kamar misali ai uwaye suna da haƙƙi akan dinsu, anan bai dace ba a ce da ya tozartar da uwayensa ya haute ku, ko kuma misali yayi bulaguro ya tafi can domin yin wata kasuwa ko domin neman kudi da sauransu, anan kuma ka tozartar da abin da Allah ya wajabta maka. Idan mahaifanka suna buƙatar zama ka zauna kusa da su, na cewa kai kake daukan dawainiyar su to baya dacewa ka kaurace kawar su kaga anan kenan duk abin da kake na kasuwanci da duk abin da yake kama da haka to kada ka sake wannan kasuwanci naka ko wata sana'a taka ta shagaltar da kai game da abin da ya zama wajibi a kanka in ma haƙƙi na ubangijinka ko kuma haƙƙi wanda yake na bayinsa da haka kenan da ya wuce da wancan babin na halaccin mutum ya fita ya je kasuwa ya biyo da babin da yake nuna cewa ba ma a garinku ba kana iya fita kai bulaguro ka je kai kasuwa nan sai biyo baya da babin da yake nuna cewa muminai su ne waɗanda saye da sayarwa baya shigaltar da su game da ambaton Allah kenan duk inda kake duk wata sana'a da za ka yi to kada ta shigaltar da kai dangane da haƙƙin da ya zama wajibi a kanka in ma haƙƙin ubangijinka ko kuma haƙƙi wanda yake na bayinsa babu qaulillahi ta'ala anfiqu min tayyibati ma kasabtum qala haddathana usman ibn abi shayba قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المؤتمر عن ابي وائل هو شقيق ابن عبد الله عن مسروق هو ابن الاجدع عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني عن معمر وابن راشد الأزدي عن همام وابن منبه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره وتوانا بابيني وندكي بياني جمد فدر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم Ubangiji ta'ala ya ce fada yake cewa ya ku waɗanda kuka gaskata Ubangijin ku kuka gaskata manzanninsa an fi umin ƙwayi ba ti ma kasabtum Ubangiji ta'ala ya ce ku ciyar daga cikin daɗaɗɗan abinda kuka nema na dukiya abinda ake kira da ƙwayibat anan shine halal kenan ku ciyar daga cikin abinda kuka nema na dukiya dukiya ta halal an gane ko wannan babi kenan bayan an nuna mana cewa kasuwanci halaka ne kai saye da sayarwa ka samu riba duk inda kake so ka je kai kasuwa halaka ne ka je ka nemo kudi to in ka nemo ana nihin cewa kai kwantubuloki haka kawai to anan sai aka nuna mana in kai kasuwa ka samu riba ka samu dukiya to wannan dukiya abinda ake bukata kai kokari kama kanka guzuri wanda zaka tarra shi gobe kiyama ba ana neman kudi ba kawai dan a tara kullun ka ringa hada kan yan goma goma a cikin kwantiki na yanzu ina da miliyan kaza ina da kaza a wannan duk ba shi bane ba wannan lissahin duna ne abinda ake bukata in kai kasuwa ka samu dukiya ka tsaya kai nazari ka nemi shawara ta masana ina ya kamata in ciyar da wannan dukiya kamar yadda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke din neman da suke duk kasuwar da suke suna kokarin su gabatar ma kansu wato wani guzuri wanda za su iske shi ne a gobe kiyama wannan shine yake nuna mana fiqhun malam bayan ya gabatar da ko ina mutum yana iya fita ya je ya kasuwa bayan an yi bayani game da halaccinta to anan in har ka tara dukiya ka samu riba abinda ake bukata kai kokari ka gabatar ma kanka shine anan kenan yazo da wannan aya ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku mu'minai anfiqu min tayyibati ma kasabtum ubangiji ta'ala yace ku ciyar daga cikin dadadan abinda kuka nema kenan na dukiya ko kuma kace daga cikin tsarkakan abinda kuka nema ma'ana ita ce dukiya ta halal domin dukiya ta halak ita kadai ce Allah yake karba idan bawa ya gabace shi da ita amma duk wata dukiya in dai haramtacciyar dukiya ce ko da ya kai miliyar dubu mutum ya ciyar koda ya ciyar da kyakkyawar niyyar Allah ba zai karbi daidai da dala a ciki, don Ubangiji ta'ala tsarkakekke ne, baya karbar duk wani aiki sai wanda yake tsarkakekke, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban al-hadith, kamar yadda yake cewa man tasaddaqa bi adli tabratin min kasbin tayyib sai ce wala yaqbalu Allah illa tayyib fa inna Allah ta'ala yataqabbalu bi yaminihi thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluhu hatta takuna mithla al-jabal. Shi ne malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsida, idan mace wato ta ciyar daga abincin gidan mijinta. An gane ko me ake nihi abincin gidan mijinta? Ma'ana abincin da ya kawo domin ciyar da ita, gairar mufsida, halin ba tana mai bannata masa dukiya, domin akwai waɗanda suke masu kita wanda zaka kawo su bannatar da shi. Don haka manzon Allah ya yi ishara ya ce gairar mufsida ba wadda take mabannaciya, wanda in ka kawo za ta banzatar da wannan abinci. Shi ne manzon Allah ya kayyade ya ce idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsida, idan mace ta ciyar daga cikin abincin gidan mijinta kenan, gidanta, gaira mufsida, wato ba tana halin barna ta dukiyar mijinta, kana laha ajruha bima anfaqat, manzon Allah ya ce ladanta ya tabbata gare ta a sababin kenan ciyarwa da ta yi, Ubangiji ta'ala zai ba ta ladan ciyarwa cikakke, saboda ita ta ɗauka ta yi sadaka ta taimaka. Sai ya ce wali zauji habi ma kasaba, mijinta shi ma yana da lada cikakke a wajen Ubangijinsa a sababin cewa shi ya nemo, inda bai nemo ba ta ciyar. Don haka kenan shi ne sababi game da wannan ciyarwa da ta yi, tunda shi ya nemo abincin tana yana da lada cikakke, haka ita ma da ta ɗauka ta bada fi sabilillahi ita ma tana da lada cikakke a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan a nan abinda muke so mu gane kowa da sharadi. Sharadi na farko, ita macen kar ta zamanto mabannaciya, in dan ta yi domin ta bannata dukiyar shi ne to wannan haramun ne, kuma maimakon ta samu lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za ta samu gufaci zine. Shi kuma sharadi, shi kuma mijin ya zamanto abin da ya kawo gidan ya zamanto dukiya ce ta halak. An gane ku? Domin ya Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu, dan haka yace wali zaujiha, naga mijinta shi ma ladansa cikakke a wajen Allah bima kasaba a sababin cewa shi ya nemo. Manzon Allah sai yace wali lakhazini mislu zalik, wato naga mai tsaron mangaza shi ma kwatancin haka, mai tsaron taska kenan ta dukiya. Khazin kenan shi ne wanda ake bashi kula da mangaza ta abinci, kenan shi ma in ya ɗauka ya bada ba dan banna ba, ba dan keta ba, to shi ma yana da lada cikakke, haka mai gidan da ya bashi tsaron wannan mangaza shi ma yana da lada cikakke. Sai ya ce la yanqusu ba'duhum ajra ba'din shay'a, wato junansu baya tauye, baya tauye ma juna wato wani abu daga cikin lada. Kenan kaga a nan kasancewar ita matar ba a namijin bane ba za a tsakuro a bata lada, za a bata cikakke kamar yadda aka bashi lada cikakke. Haka shi ma wanda yake khadimi mai tsaron mangaza, yanda aka ba mai gidan shi lada cikakke shi ma haka za a bashi lada cikakke. Shine manzon Allah yace la yanqusu ba'duhum ajra ba'din shay'a, junansu baya tauye ma juna wani abu wanda yake na lada. Amma sharadi, dole kowane ɗaya daga cikinsu ya samu izini, mace ta samu izini daga wajen mai gidanta, sannan shi ma wanda yake mai tsaron mangaza ya samu izini daga wajen mai gidansa, ya nemi izinin cewa idan an bukata abinda bai taka kara ya karya shin ina iya ɗauka in bada, idan ya bashi izini wannan ba laifi. Sannan a hadisi na gaba, malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa idza anfaqatil mar'atu min kasabi zawjiha, ana gairi amurihi. Idan mace ta ciyar daga abinda mijinta ya nemo na abinci ana gairi amurihi ba tare da umarninsa ba, fala halis ko ajirihi, tana da rabin ladan shi. Malamai suka ce anan abinda manzon Allah yake nihi da yace ana gairi amurihi ba tare da umarninsa ba, dole ne zaka bashi ɗaya daga cikin ma'ana biyu. In ma a ɗauka a kan abincin da miji ya kawo ya keɓance ta da shi ya ce wannan naki ne, a gane ko? Kenan duk abin da miji ya kawo ma mace ya nuna mata cewa wannan naki ne, to a nan in ta ɗauka ta ciyar ba tare da izininsa ba, wannan ta yi daidai, tana da lada, rabin ladan shi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma shi ma mijin yana da lada. Me yasa? Saboda shi ya nemo wannan abinci amma sai ya keɓance ta ya nuna cewa nata ne. Kenan kaga shi yana da rabi, ita tana da rabi. Ko kuma ya zamanto a nan wato da ya ce an gairi amurhi ba tare da wato umarninsa, kamar kasancewar ya ba ta izinin in an nemi taimako ki taimaka, amma sai wani abu ya bujuro na buƙatar a taimaka ba tare da ta nemi izinin shi ba kai tsaye sai ta bada. Kaga a dunkule tana da izini daga wajen shi, to amma akan wannan abu da za ta ɗauka ta bada babu izinin shi. Kenan koda ya baki izini a dunkule cewa in ana buƙatar taimako ki taimaka, to duk lokacin da za a taimaka wani abu ya tunkaro, to ki sake neman izinin shi cewa zan bada abu kaza. Kenan ya bada izini, an bada wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Kuma tare da cewa a wancan izini da ya bada a dunkule in ta ciyar ba laifi ba ta yi, amma duk a lokacin da mace za ta ciyar da dukiyar mijinta ba tare da izinin shi ba, to wannan haramun ne, kuma ta dau zunubi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Kenan shine anan yace idza anfaqatil mar'a, idan mace ta ciyar min kasabi zawjiha daga abin da mijinta ya nemo, an gairi amrihi kenan ba tare da umarninsa ba, ma'ana yakan kawo abincin wata ya bata. Kaga wannan ya nuna cewa abincin ta ne nata tsawon wata guda kenan, sai in wata ya mutu sannan kuma zai sake kawo ta na watan gaba. Kenan wannan ya riga ya keɓance cewa nata ne, to shine ake nihi in ta ɗauka ta bada ba tare da izinin shi ba. Kaga wannan abincin ta ne, an gane ko? Kenan tana da ƴancin da za ta ciyar da shi. Me yasa shi ma yake da lada cikakke? Saboda shi ne ya nemo abincin, don haka kenan aka jingina aka ce min kasabi zawjiha, sai aka ce an gairi amrihi. Ko kuma ya zamanto kenan ya ba ta izini a dunkule duk lokacin da aka buƙaci taimako ki taimaka, to wani abincin da za ta ɗauka ta bada ko wani abun ba ta nemi izinin shi ba, amma ta tabbata tana da wani izini da ya ba ta wanda yake haɗaɗɗe, to shi ne ake ne. Sai ya ce fala halis ko ajirhi, wato tana da rabin ladan shi. Me ake nihi da rabin ladan shi? Ba ana nihi cewa lada ɗaya ne za a raba musu tsakiya, a'a, shi yana da lada cikakke, ita tana da lada cikakke. Kenan kaga idan an haɗa kenan kowa kamar ya tashi da rabi ne. Kamar misali aka baka jika guda aka bani jika guda, kowa an bashi jika cikakka, to yanzu idan aka haɗa jikarka da jikata nawa kenan? Jika biyu. Idan aka raba aka baka ɗaya aka bani ɗaya, kenan kowa an bashi rabi. Rabin jika biyu kenan shine rabin jika, ita ce jika. Shine anan yace kenan fala hanis ko ajirhi, kenan na gareta wato rabin ladansa kenan, rabin yanda aka bashi kenan ita ma haka take da shi. To wannan babi kenan yana bayanin cewa ciyar da dukiya a duk lokacin da mutum ya samu wannan ya tuna da haƙƙi na Ubangiji subhanahu wataala, shine na taimaka ma waɗanda suke mabuƙata. Nan ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.